This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 5 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To Murtala, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama hotel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. An dada shiga zaman dardar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi. Sannan wani harin makami mai linzami da ƴan hudin Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar Liberia a tekun Bahar Al-Ahmar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da maida martani kan jawabin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu kan zanga-zangar kuncin rayuwa da ke gudana a kasar.
Kudirin da matasa suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki, abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa.
Magana da shaura don yin cikin abubuwan da mutanen suka tambaya, babu wani abin da aka zo aka sanya wani magana a kai.
A ɗaya ɓangaren kuma, wasu 'yan Najeriya da sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa bayan da suka ce jawabin shugaban kasar bai ma duba matsalolin da suka ayyana ba.
Kwana goma sai mun tirsasa Bola Ahmed Tinubu ya jari tallafin nan da ya janye, kada wani ya yi amfani da ikonsa ya ce zai musguna wani memban mu don ba za mu kyale ba.
To muna nan kuma tafi da shirin Ciki da Gaskiya, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama hotel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. Al'amarin da ya kai ga raunata 'yan sanda a kalla goma, inda ɗaya daga cikin su ma ke cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau, yayin da ake ta samun barkewar tashi-tashin hankula a fadin kasar, biyo bayan daba wuka da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa, al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata uku baya ga wasu da suka ji raunuka. A wani bayani da ya yi daga Downing Street da yammacin jiya Lahadi, Prime Minister ya kuduri aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a ta bakinsa yi duk abinda suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan 'yan daban a kotu, kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba, a cewarsa. Ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abinda kuka yi, ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yaɗa wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu. Ya ƙara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce, wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na 'yan daba, kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa. An dada shiga zaman dardar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari, a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan ƙasashensu da su gaggauta barin ƙasar Lebanon, yayin da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ke ƙaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan Isra'ila. Kasar Faransa ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yanayi mai matuƙar sarƙaƙiya, biyo bayan harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a makon jiya, wanda ya kashe babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukr, sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran na kasar Iran, wanda tuni gwamnatin Iran ta zargi Isra'ila da aikatawa. Amurka, Faransa, Canada da Burtaniya duk sun gaya ma 'yan kasashensu da su fice daga Lebanon. Ita ma kasar Jordan mai mafataka da Lebanon din ta yi hakan. Kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran, inda ya yi tararrashi don a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya, tsaro da kuma kwanciyar hankali. Ziyarar ta Safadi zuwa Iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da Amurka da ƙawayenta, ciki har da Faransa da Burtaniya da Italiya da Masar suka yi na diflomasiyyance, da kuma a zummar kawar da yiwuwar daɗa sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran. A wata ganawa da Safadi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kashe Haniyeh wani babban kuskure ne da gwamnatin Isra'ila mai ra'ayin Sihiyoniya ta tafka, wanda labudda sai an maida mata martani, a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin Iran.
To an jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasar a yayin da aka shiga rana ta hudu ta zanga-zangar da matasa suka soma sanadiyar tsananin rayuwa a faɗin ƙasar. Aka haka ne wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ɓangarori kan jawabin na shugaban ƙasa, inda ya fara da babban jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Abdulaziz Abdulaziz.
Wannan matsala ta ko kuma wannan al'amari na tallafin mai abu ne wanda yake da sarƙaƙiya, wanda kuma ya kamata kamar yadda ya bayani an ƙasa su fahimci halin da aka zo aka samu ƙasar nan a ciki. An zo an tarar da ƙasar nan lokacin da jihohi da yawa a Najeriya nan ba sa iya biyan albashi. Na tabbata mutane da yawa waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da su sauraro wannan magana za su shaida ne. Zancen mutane da suke ta maganar a dawo da tallafin man nan watakila ba su da waɗannan bayanan ne. Kuma shugaban ƙasa ya nuna irin hanyoyi ko kuma wuraren da gwamnati take mai da waɗannan kuɗaɗe da ake ganin wato ba a biyan tallafin mai, an mai da su wasu hanyoyi da za su iya taimakon mutane. Sannan kuma akwai tsare-tsare daban-daban waɗanda za su kai kuɗi ga hannun talaka da kuma samar da ayyukan yi. Kuma idan ma yanzu aka ce a dada tallafin mai ɗin ba wai canjin za a gani kamar yadda watakila mutane suke tsammani ba. Su ma kansu maganar tallafi na wutar lantarki kusan magana iri ɗaya ce. Gara a yi maka amfani da kuɗinka shi ne a tunanin gwamnati, tunanin shugaban ƙasa da ma kuma masana waɗanda ma ba sa cikin gwamnati.
Malam Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fara gwamnatin tarayyar Najeriya. A waje ɗaya ambasada Ibrahim Maisule mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta ACF, ya yi min bayani akan abubuwan da yake fatan ya ga shugaba Tinubu ya yi bayan wannan bayani da yawa al'ummar Najeriya.
Magana da shaura don cikin abubuwan da mutanen suka tambaya babu wani abin da aka baka sa yi wani magana a kai, ba wanda ya magana a kan rage kudin mai ko rage kudin wuta ko kuma rage girman gwamnati wanda ake tsammanin abin ya yi mata yawa da irin kudin da ake ciki. Na biyu kuma ne na gani ya kamata a ce an kira taro da ake kira National Council of State wanda ya haɗa da gwamnoni da shugabannin ƙasa na da, don akwai buƙatar a haɗa kai a san yadda ake tafiya saboda kishin ƙasar don kar a bari ƙasar ta je wani wuri.
Ambassador Ibrahim Maisule kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ACF a Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga ko shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ƙara wata tuntuɓa ko waɗansu bayanai ko ɗaukar waɗansu matakai na share hawaye 'yan Najeriya kai tsaye bisa ga la'akari da zanga zanga da aka gudanar. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya.
To Murtala, wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden, a cewar hukumomi jiya Lahadi, wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da Isra'ila ta kai mata wasu hare-hare ta sama. Yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun Bahar Al-Ahmar, wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a hare-haren da aka fara kaima masa tun daga watan Nuwamba akan dalilai masu nasaba da yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babbar birnin wato babbar mai tallafa ma yan hutun, a daidai lokacin da ake dada fargabar yuwar yaki ya barke a fadin yankin. A fannin wasannin Olympic da ke gudana a kasar Faransa kuwa, Ezinne Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic, inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda club din wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai quarter final a wasan kwallon kwando, bayan da ta make kasar Canada da ci 79-70 jiya Lahadi. Yan wasan Najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai, da ci 2-1 a shekara ta 2004 a gasar wato Athens, sai gashi sun dade ana ta bugawa da su a gasar ta Olympic fiye da yadda suka taba yi. Za su buga quarter final din ne da Amurka, wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na 8 a jere.
Ibrahim Ka Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda muka ji a rahoton mu na farko, da alama jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bai samu gamsar da wasu masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da halin tsananin rayuwa a fadin kasar ba, duk da cewa shugaban ya roke su da su dakatar da zanga-zangar haka. Wannan yasa jim kadan bayan jawabin nasa a jiya, dubban matasa suka koma taruwa a birnin Lagos, cibiyar kasuwancin kasar, inda kuma suka ci gaba da zanga-zangar a rana ta hudu. Wakilin mu Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu masu zanga-zangan da alamun da ba su ji wannan kira na shugaban kasan ba, musamman ma a nan birnin Lagos, inda ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka sake fitowa a dandalin nan na samun yanci na Gani Fawemi da ke unguwar Ojota, tare da ci gaba da kula da zanga-zangan su. Game da jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu, masu zanga-zangan sun bayyana cewa tamkar ma shugaban kasan bai san ma abin da ake ciki ba ne.
A gaskiya ni a ra'ayina, ni Muhammadu Murtala, abin bai man dadi ba kuma na tabbatar ba zai yi Najeriya dadi ba masu son ci gaban kasar nan. Saboda abu na farko, duka kudirin da matasa suka taso da shi, ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki, abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa. Amma wannan gaba ɗaya babu wani abu da ya alfana, ga an yi asarar rayuka, ga dukiyar mutane, ga al'umma sun sha wahala, ga kuma yin mutane asarori. Amma duk da haka shugaban kasar bai wani abin da ya kamata ba. Irin wannan makamancin ya faru a Kenya, daman da shi ke ta kwatanta mu a Kenyan da ya faru, da yake shi ya san me yake yi, shi shugaban kasar nasu a take ne soke kuriyan majalisu ya dare kudin albashin shi kasa.
A gaskiya shugaban kasa yayi bayanan wanda ya kamata hankali ya kama. Na farko, bata kayayyakin mu na gwamnati da na mutane ba alkhairi bane, kuma wannan zanga-zanga manga abinda take so ta haifar, wanda kowa shaida ne ga abubuwan da suka faru. Dama mun yi lokacin bata garza su yi shiga domin su kwace wannan zanga-zanga su mayar da ita tashin hankali. Haka wajibi ne na kira ga 'yan Najeriya su gaggauta dakatar da wannan zanga-zanga, sannan kuma su ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da karuwar arziki a ƙasarmu Najeriya.
President Bola Ahmed Tinubu appealed to Nigerians to empower.
Wannan mai zanga-zanga ya ce, mun gode da wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi ga 'yan Najeriya, musamman ma dai mu masu zanga-zanga, amma abin dubawa shi ne shugaban bai taɓo abin da muke ake kira gare shi da yiba, wato dawo da tallafin man fetur da kuma sauran al'amura da ke haifar da tsadar rayuwa a ƙasa. Don haka za mu ci gaba da zama a nan wurin tare da gudanar da wannan zanga-zanga tun da dai na lumana ne. Abin jira a gani shine matakin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta dauka wajen ganin an kawo ƙarshen wannan zanga-zanga, ganin har yanzu jawabin na shugaban ƙasa bai kwantar da hankulan masu zanga-zangan ba. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida Jibril, bari kuma mu sake komawa Abuja, inda wasu kungiyoyin matasa cike har da na kwadago suka sha alwashin dorewa da zanga-zanga har na tsawon kwanaki 10 da aka tsara tun da farko, sakamakon rashin gamsuwa da jawabin shugaban kasar kan halin da ƴan ƙasa suke ciki. Masu zanga-zangar sun bayyana aniyar su ta sake mamaye babban dandalin taruka na Eagle Square da ke dabda sakatariyar gwamnatin tarayya da majalisar dokoki da kotun koli da kuma fadar shugaban kasa ta Aston Rock. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya na dauke da rahoton.
Susan Gazangar dai na bayyana azumar sake isa babban dandalin taruka na Eagle da ke dabda sakatariyar tarayya, majalisar dokoki, kotun koli da fadar Aston Rock. Komandan Nasir Kabir na kungiyar kwadago NLC da ke jan ragamar wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce ba su gamsu da jawabin shugaba Tinubu da yake kiran dakatar da zanga-zangar ba.
Babu gudu babu ja da ba, kwana 10 sai mun tirsasa Bola Tinubu ya dade tallafin nan da ya janye, mun kuma ja hankalin jami'an tsaro. Nan zanga-zanga ta lumana ne, kada wani ya yi amfani da ikon sa ya ce zai musguna wani memba mu, don ba za mu kyale ba.
Sheikh Abdullahi Balalawo da ya jagoranci tawagar malamai wajen ganawa da shugaba Tinubu kan korafin matasan ya buƙaci su dakata haka nan.
To idan har sun yadda mu ne wakilansu, ai ya kamata idan mun isar da wannan sako to al'umma kuma su ƙara haƙuri. Duk da ina ƙara yabawa ko da yawa daga cikin al'umma sun yi biyayya kuma sun ji kuma sun haƙura, amma dama ba ka iya samun gabaki ɗaya a ce kowa da kowa ya yi wannan. Har yanzu ba wannan hanya ba ce hanyar da za a iya ɗaukan mataki domin neman gyara.
Abdulrahman Buba Kwacham da ke jagorantar kungiyar Raya Arewa maso gabas ya zayyana matasan da suka kutso zanga-zanga da ɓarnatar da dukiyar al'umma da zama sashin matsalar ƙasa.
Ba yadda za a yi mutum shekara 20-30 yana tara dukiya, yaran mutane su shiga cikin kasuwa su kwashe musu dukiya, ba su yi adalci ba. Wanda ya wannan kam, to me bambancin sa da zaluncin da yake ce an yi masa? Ba yadda wani bambanci da wannan. Gaskiya wasu jihohinmu a Arewa sun ba mu kunya, su dubi protest da aka yi a Plateau, su dubi protest da aka yi a Adamawa, su tsaya su duba ma protest da ake yi din kudancin kasar nan kan sun yi ne, in kuma suka yi menene suka gari zo a gujen su, don mun san wannan abun zai faru wallahi, ba ta gari za su shiga wannan ta kowani hanya.
A nasu bangaren shugabar kungiyar mata na jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya Dr. Aminatu Abdulkarim ta nisanta yan kungiyar da shiga zanga-zanga.
Tashin hankalin da take faruwa a cikin ƙasa ta zanga-zanga muna gargadin ɗan uwanmu ɗan Nijar mu sani da cewa mu baki muke, ba mu da ƴanci na mu shiga cikin wani zanga-zanga ko kuma wani tashin hankali. In dai ba mu sa kanmu cikin zaman lafiya ba, to ba za mu sa kanmu cikin tashin hankali ba.
Rundunar 'yan sanda ta musanta kashe mutum 13 da kungiyar Amnesty ta ɗora alhaki kan jami'an tsaro, inda ta ce mutum 7 ne suka mutu zuwa yanzu a zanga-zangar ta sanadiyar bom ɗin Boko Haram, harbi daga ɗan banga da takewa da mota da wani mai ganganci ya yi. Daga jawabin shugaba Tinubu dai ba alama ta nesa ko ta kusa da ke nuna dawo da tallafin man fetur da ke kan gaba a buƙatun matasan. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya, sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke saurare, kuma a koda wani lokaci za ku iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba wani ƙorafi na neman shanun kiwo uku bayan kwashe shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Umar. A sabon shirin ciki da gaskiya zai duba batun yunkurin neman gado ne na shanu uku da malama Hafsata Ahmadu ke yi a madadin ƴan uwanta. Hafsata dai a yanzu ke zaune a jihar Neja ta tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya. Tana mai cewa bayan rasuwar mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah, inda shi kuma lokacin ya ƙaura zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar Sardauna da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu, kamar yadda Hafsata ta bayyana, ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda, ya damka su ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Bayan rasuwar sabon mijin na Hafsatu, ta ce sun nemi shanun su da ta tabbatar a tsawon shekaru 47 sun karu a wajen Lawal mai dabi. Amma ya yi kememe hana su da hakan ya kai ga kara har gembu, amma ba a yi nasarar karɓo shanun ba. Wakilin Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da Hafsatu.
Assalamu alaikum, da farko dai sunana Hafsatu Ahmadu. Barikin Sale. Ina da dukiya a hannu.
Barikin Sale nan me nake nan?
Barikin Sale mina.
Na'am.
Ina da dukiya wajen Muhammadu Lawai mai dabe na Taraba. Amma shekara bana da yawa tunda Allah Ubangiji ya sa dai babanmu ya rasu muka zo da dukiyar mu a gidansu. To har na riga na yi aure.
Can Taraba din wani gari kenan?
Yana abun nan, yana Mayo Daga. Amma Mayo Daga kuma yana ƙauyen Shirin ne. To da na je Kibani na dawo. Sannan kuma wannan dukiyar tamu mun je da ita ne, babanmu ya rasu, baban shi ya auri mamanmu. Muka je da dukiyar mu, da muka je da dukiyar mu na yi aure na bar dukiya da sauranta a hannun kanuwa ta tana biye da shanu. To shi kuma baban shi da ya tashi sai ya ce zai tashi a sake gari. To ni kuma na riga na yi aure na an bani sai aka tahi da kanuwa ta.
Dama tambaye da nake so in maki, ke aure ne kawo ki nan Niger daga can?
Ni dama ina mai ruwa dam ne. Yawa mai ruwa
dam. Ai
katsina kenan nan na yi aure, su kuma sai suka tada tashi ba na yi aure. Sai aka bani a garin. To ni kuma ban kara zuwa garin ba sai da mama ta ta rasu na je. To da na je ni ina kucin dai in je dai gaisuwa, da na je gaisuwa kuma kaga wanda ya je gaisuwa ba da halin ya tada tadin dukiya. Saboda ina ganin ga kanuwa ta wurin. Sannan kuma wannan bawan Allah bai zaton zai mana haka ba. Saboda lokacin da ya tashi zai tashi. A cikin dukiyar mu maman mu tace a bata kudi ko kadanta sai koda ta bar ma ta sannu da zuwa baki. Yace ba zai bada ba.
Shi wanda kuke magana shanun ku yana hannun su. Kaman ita mahaifiyar ku ita ne ta aure shi kenan.
Ita ta auri baban, da ta auri baban shi sai muka je da dukiyar mu a gidan kana.
Baban shi ma ne ta aura ba shi.
Baban shi ta aura muka je da dukiyar mu. Ko da muka je da dukiyar mu kuma muke kiwon abun mu. Ko ba gaskiya ba. To bayan tara su na je gaisuwa, da na je gaisuwa ba magana dukiya ba, saboda banza ci za su yi mana haka ba. Abinda kuma ya sa banza ta ba, sadda za su tashi mama ta tace a san mata cikin dukiyar nan ta sai yan tabarmi da in an ce mara ban kuma ta shin hida mu bako wanda ya zo maka mara ba.
Don shi mahaifin nashi da ya auri mamanku yana ina?
Shi ya rasu.
O shi ma Allah ya mai rasu.
Allah ya mai wa'adi. Sannan kuma da ya rasu ma ban je gaisuwa ba, sai nace to bari in hada gaisuwa da roƙon iri in je kan dukiyar nan. To shikenan da na tashi na je gaisuwa ban nemi dukiya ba, na je gaisuwa mama ta muna koke koke, ai ba zan yi magana dukiya ba tun daga kanuwa ta. Sannan kuma tun da aka hana maman mu diba kudin nan ta kashe, ai ina ganin an tattala mana ne, ban ji zahin abun ba. To sai inda na je gaisuwa na dawo, in koma yau in koma gobe Allah bai koma ta ba. Ni kuma abun da nake hange kaman ba za a cuce mu ba tun da an hana maman mu ma kashewa. Sannan kuma ga kanuwa ta wurin, ga kuma mijin kanuwa ta kuma ya san da dukiyar. To sai bayan ya rasu sai mijin kanuwa ta ya ce to yanzu ke Mariya ba za ki an san maku dukiyar ku ba hannun Muhammadu Bello wai lawai mai dabe. Sai ta ce to ni yanzu banda uwa a garin nan, kuma banda wa banda kane a garin nan, sai Allah sai ma'aikin Allah kuma sai kai. Sai wa'inda aka haihe mu tare kuma dukiyar su daban tamu daban. Ko ba gaskiya ba, ni yanzu wannan dukiya za mu yi mu hidda ita malam Sani. Sai ce to bari mu raba shi da wannan bala'i, tunda dukiyar dai marayu bala'i ne, bari in je in tambaye shi saboda dan uwana ne. Shi yana da namiji ne, ina na ya mace ne, abokan wasa muke, babu cuta tsakanin mu, bari in je in ce a baku dukiyar ku.
Na'am, kafin mu je gaba, dukiyar nan shanu ne koko tumaki ko?
Shanu ne guda uku da aka gama sai da wa dai da mashin mu da shan mu da sutura mu hidima mu hadda shi da uwa mu duk a cikin wannan dukiya muke ci. A lokacin da suka tashi za su ba garin sanuwa uku uwa. Su ne aka tashi aka hada da nashi. Shi baban su kenan ya saida. Ya je ya hada ma Muhammadu Lawai dukiya. Sannan kuma dama kahin ya tashi ana diba ana saidawa. Kuma ya riga ni barin nan garin. Ya riga su barin nan garin saboda an kai shi ne kan dukiyar.
To yanzu da kuka tambaye shi me yace mu?
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai yace ba zai bada shanu ba. Ya je ya diba na karhi ne. Da yace na karhi ne yace to shanun nan tunda kowa san da su dole ka bada su. Sai je kare shi ma daga. Da ya kare shi suka yi magana.
Gurin yan sanda koko?
A kuila wajen ku ni ba alkali ne. Tunda ni ban je ba alkali ne. To da ta yi da ya kare shi da aka ce je diba ya kare shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi. Shi wanda dukiya ke hannun shi. Shi wannan da ya zo neman dukiyar mu da aka rihe shi sai da kwana biyu. To sai kanuwa ta tace Alhaji mai dabe dukiya gare shi ya hada dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hai na ance ta sai ya je ƙara shi a gembu kuma da ya ƙara shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi Alhaji Sani nan ma ban san kwanakin da yayi ba nan ma aka ƙara aka yo belin shi to sai kanuwa ta tace to ita kan ta gaji ƴaƴan miji su ce an rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce an rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai dabe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya hakura dukiyar nan mu ban mashi tunda dai banda wanda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu.
Shirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin Muhammad Lawal mai dabe amma bai same shi ba tukunna sai dai ɗansa mai suna Idris wanda ya ce mahaifin ya shaida masa shanun sun lalace ko an rasa su lokacin da mahaifinsa wato kanin Idris kenan ke kaura zuwa Taraba.
Dama shanun da maman su ya je
gidanku gidan kakanku ba
gidan su gidan kakanmu to amma abun ne abun yanzu shekara nawa ta fara ma lokacin da kakanmu ya aure mamarta
yayi shekaru da dama gaskiya
a resuwa mamanta ma ya wuce shekara 40 ka tambaye ta mamanta da ya resu ma ya fi shekara 40
to
tun kan bamu zo duniya resuwa mamanta ma ya kai shekara ya wuce 40 ma kamar yadda aka bamu labari kana ji
ina ji
resuwa mamanta ya wuce an kan babanmu da abun da ya fada mana kakanmu ya auri mamarka to da kakarmu ya auri mamanta to suna zanne a kazina ko a karkaran can to babanmu kuma ya tafo mambila ya bar su a can to amma a can din ni kam ban sani ba kaga ni lokaci ba ya fi ni yanzu ma ni shekaru na 30 da wani abu ne to shikenan a can lokacin an ce mamanta ya yi shari'a da waye-waye ya dawo da shanu to shanun din da shanun kakanmu da nasu shi babanmu kai ya tafo ma nan shi ma labari yake ji shanu duka lalacewa suka yi duka lalacewa suka yi lokacin da suka hauro nan ba su hauro da sani a kotiya suka dawo nan suka samu babanmu a nan.
Idris muna jinka muna ji.
To lokacin dingo ga kakanmu ga karenta ga to su ma suna da dan uwa wanda suka hada mama amma da suka hada mama wannan ta tura maka namba na wadi wannan tana da dan uwa Marie tana wanda suka hada mama ɗaya akwai babaji akwai lalwi akwai bakari akwai guba dukan su suna nan to amma lokacin da maman su ya rufe ni ba haife ni ba ka san ban san abin da ake
kai ma gashi yanzu ka kai shekara 35
zan kai to shikenan sai maman su ya rufe da maman su ya rasu suka zo suka yi taziya suka koma ba su ce ko kala ba abin da aka fada dai
a wajen taziya ai bai dace a kawo maganan shanu ba ai sai ya yi gaisuwa a tafi kawai
to haka ne ko
sai ya yi gaisuwa a tafi sai daga baya sai a tada magana
to yanzu ga tana da an wayin shanun su yana nan ina zan sa ne shanunsa in shanunta tana nan ma
idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin haka kuma shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai dade dan ba shi damar fadan nasa bangaren labarin inda shanin suka shiga sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu kan a madadin Mustafa Nasir Batsari da Nasir Adam El Hikaya da suke aiki dan ganin shirin ya zo gari ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare kuma anan muka zo ƙarshen wannan shirin saboda lokaci ba za mu sami dawo muku kawo muku wato labari a takaice ba. Sai dai can an jima da karfe 4 na la'asar insha Allah za mu sake dawowa tare da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawa da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanye nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.